إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa wannan rana ta Laraba 26 ga watan Rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da 10 ga watan 3 shekara ta 2021 daidai wannan shine darasin mu na tara haka ne darasi na tara ne ko a cikin littafin Umdatul Mar'a za mu tashi hadisi na 70 ne daidai yau ba za mu yi darasi da yawa ba saboda kuma yau za mu tsayi da karatun sirar Juma'a insha Allah dazu malamin mu Professor Mansur Sakwato ya kira ni za mu yi abubuwa tare da shi to sawun giwa ya take na rakumi dole zan amsa mishi so akwai program da za mu yi da shi da aka ma'adaran Juma'a insha Allah dai Juma'a ko Asabar za mu karkare wannan littafin so duk wanda zai zo majalisi na ran Juma'a sai ta ko da wannan littafin shi a zo tare da shi shi za mu insha Allah an gane ko bare na so idan tuna karkare shi za mu tashi kamar yadda na faɗa na 70 malam yayi masa ke da kuni aunan li zawjiki ala ta'atillahi kuni ya ke yarwa musulma ki kasance aunan li zaujiki mai taimako ga mijinki amma wannan taimakon da za ki masa ki tabbata ala ta'atillahi a kan yi ma Allah biyayya ki zamto mai taimaka ma mijinki a wurin yi ma Allah madaukakin sarki biyayya domin wannan siffa ce ta salihan bayi na kwarai a cikin mata kun gane da gaskiya abinda Allah ta'ala ya fifita na Khadija akan sauran mata kenan a wannan babin lokacin da bayan rasuwanta Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya rinka darajanta hatta matan da suke kawayanta ne ma Annabi sallallahu alaihi ya rinka mutunta saboda taimakon da Khadija ce masa kuma Nana Aisha radiyallahu anha ta yi kokarin nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ai Khadija bazawara ce ita ko budurwa aka aure ta kun fahimta ko dan ta nuna falalanta da fifikonta a kanta amma Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ta ce Allah ya canja maka da wanda ta fita sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a har yau Allah bai canja min da wanda ta fi Khadija ba daga cikin dalilan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar na cewa Allah bai canza mishi da wanda ta fita ba su ne dalilin da nake so ku gane a wannan gaba yace ta taimake ni a lokacin da kowa ya ki ni ta so ni a lokacin da mutane suke kina sannan kuma ta bani dukiyarta a lokacin da kowa yake rike dukiyarsa yake kin taimako na da shi saboda kowa na ganin kamar asara zai yi ba nasara zan ci ba kusan galibi mutane ba suka taimakon mutum a lokacin da suke ganin kamar babu wani nasara a tare da shi ba amma a lokacin da mutane suka fahimci ko wani abu za su iya amfana da mutum ko ta dukiya ko ta mulki za ka ga kowa yana masa yanzu ba ku ganin yanzu in mutum zai zama shugaba ko yana takarar shugaban ƙasa ko gwamna sai ka ga wani ya buga t-shirt yana ta yaɗawa da sunan shi wani ya mai posta wani ya sai mai ragunan layya kuma an san fa yana da dukiya yana da kuɗi zai buƙatar duk wannan abun amma mutane na ta kashe dukiyoyinsu suna bashi menene manufarsu suna da wata manufa ne saboda suna ganin za su amfana da shi amma wanda ba su hasashen wannan ba sa yi masa ya ce turanar Khadija ta taimake ni a lokacin da kowa yake taimako na ya rike tasa dukiyar kun gane ko shi ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗa mala'ika Jibril ma da kansa yazo yace Allah ya aiko ni in gaya maka Allah yana gaida na na Khadija ga ta nan za ta shigo yanzu. Allah ya ce sanar da kai ga ta nan zuwa, in ta shigo ka ce Allah na gaishe ta. Saboda ne ta tantance wannan gaisuwan ta hanyar da'a da tema Annabi sallallahu alaihi wasallam da taimakon shi da ta yi a cikin addini. To shine anan malai yace ke maki koyi da irin waɗannan, ke zamto mai taimaka ma mijinki a wurin yi ma Allah da'a ba wurin sabon Allah ba, ko rusa shi idan shi yana yi ma Allah biyayya din. Da maza ne su ma sai mu ce musu su ma su zama haka. Menene dalili? Malai yace an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala, an karbo daga Abi Hurairah Allah ya kare da'a gare shi, yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah kida da abinci Allah tabbata a gare shi, yace rahimallahu rajulan, kai Allah ya rahama, Allah ka ji dukkan namijin da qama minal layli, ya tashi ya salla a cikin dare, fa salla, ya tashi a cikin dare fa salla, sai ya salla, wa aiqadha imra'atahu, sannan sai ya tashi iyalin sa, yace ita ma ta tashi domin ta salla, fa in abad, idan ko ta ki tashi da ya tashi ta taki, nadha fi wajhiha alma, sai ya yayyafa mata ruwa a fuska saboda ta tashi ta salla din. Yanzu wannan namiji kenan ko annan kulafu ya addu'a ga namiji, yace Allah kai ma dukkan namijin da ya tashi ya salla a dare sannan ya tashi iyalansa, idan ta ki tashi sai yayyafa mata ruwa a fuska don ta tashi ta salla. Addu'a ga maza. Sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rahimallahu imra'atan, ya Allah kai rahama ka jikan dukkan matan da ta kasance qamat, ta tashi minal layli a cikin dare, fa sallat, ta yi salla ita a karan kanta, bayan ta yi salla wa aiqadhat zawjaha, sai ta tashi mijinta, fa in aba, in shi ma ya ki tashi, nadhat fi wajhihi alma, ta yi yafa masa ruwa don ya tashi ya salla, Allah kai ma irin wannan matan rahama. Ya naga kuna dariya, wani da ashar zai tashi ko da nushi ko da kitifo, ya danganta. Inda ma kina muna namin shi ne zai dauka ma tsafi aka saki in bai san hadisin ba. Akwai abubuwa biyu haka ne, in shi ba mai zuwa makaranta ne san hadisi ba da matsala, dole ki sanar da shi wannan hadisin kafin ki yayyafa mai. In ba mai fahimtar cewa kuna amma tana zuwa wurin tsubbace-tsubbace ne, to an samu matsala, sai ce ta je an ba ta fa'a ne, daga nan sai bala'i da fitina, hadisi ba zai aikatu ba kenan a gidan. To amma na farko a tabbatar ya san da hadisin ɗaya kenan, sannan kuma na biyu ya zamto an yi ma wannan aikin shimfiɗa da wani abu na soyayya. Me nake nufi? Kamar kalamai masu kama zuciya ko kyautatawa, ba zai wuya fito ya shigo gida kin gama murguɗa mai baki da habaice-habaice ba, sannan cikin dare jikin yayyafa mai ruwa a fuska, a'a wannan zai da kaman wuya a fahimce ki, kuma ke kika janyo a kasa fahimtar hadisin. Amma kuma kika gabace shi da wasu kalmomi, to ni dai na san ka gaji, amma wallahi ina so ka shiga aljanna, da haka annabi ya ce a yayyafa maka ruwa, tashi ka gani mu shiga aljanna, sai ka yayyafa mishi. Kila ce kai ke kin cika zaben addini, kace a'a lallaba ka gani aljanna za mu ba komai, na san kana da office gobe ko na dan minti 15 da Allah ne ka matsalolinka ka koma ka kwanta ba matsala. Wannan zai fahimce ki, an fahimci wannan ko? To wannan yana ciki. Sannan me yasa Allah subhanahu wa ta'ala yana addu'a kafin mu je ga fa'idojin da suke cikin hadisin? Dalilin shine rayuwar auratayya yana da wahala, yana da fadi, yana da wahala, yana da aikace-aikace, wanda yana buƙatar taimakon Allah kafin a ci nasara a cikinsa. Duk yanda mace take jin ta kai da yanda namiji ke jin ya kai, in ba Allah ya taimake su ba za su iya cin nasara a rayuwarsu ba. To tashi a yi sallar dare, tashi a yi sallar dare yana gadar da abubuwa guda uku, kamar yanda ya zo a cikin hadisin Imam Muslim. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kashi ɗaya na ƙarshen dare ya rage, Allah subhanahu wataala yana saukowa sama ta ɗaya, saukowar da ta dace da shi a kowane dare. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan Allah ya sauko zai rinka cewa fa hal min da'in fa astajiba lahu, akwai wani wanda zai kira ni, ni Allah ganin amsa masa kiransa, fa hal min mustaghfirin, sannan akwai wani wanda ya min laifi da rana, yanzu ya tashi yana so ni Allah in gafarta mai, fa astaghfiru lahu, ni Allah in gafarta mai in karbi tubansa, fa hal min sa'ilin, ko ku akwai wani ne roƙon wata buƙatuwa ta duniya ko ta lahira ya daika a wurin Allah ni Allah fa uti lahu in bashi wannan abin da yake nema a wuri na ke da ce duk wanda ya tashi yana sallan dare ya dace da amshin Allah a gafaran Allah kyautar Allah ta duniya da lahira duk wanda ke sallan dare ya dace da wannan addu'an da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sannan da biyu aiwa mutum ya sallan dare yana kubutar da kanshi daga siffanta da jakuna domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wasu mutane daga cikin al'ummata in ka gansu himarun bin nahari jakuna ne su da rana wurin neman abinci faɗi tashi rumfa kaza shago kaza kasuwa kaza sun iya karaɗe ta su tara naira su tara kwago da titi haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce himarun bin nahari jakuna ne su da rana wurin aiki tukuru don su tara duniya ya ce amma in ka gansu jifatun bin lai mushe ne su gawa ne musta mushe mai doyi a cikin dare sharan bacci kawai suke ba sa iya tashi su mika ko da bukata ɗaya ga Allah ko da neman a sausauta musu azaban fitan rai ko a sausauta musu azaban kabari ko a sausauta musu tsayuwa gaban Allah ko a sausauta musu hawa sirati ko a tsallakar da su wuta ko aljanna duk ba damuwar su bane sharban baccin su kawai suke Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mushe ne sun ka gansu a cikin dare aiki da wannan hadisin kaman kwatan kai ne daga wannan hadisin shi ko aiki da hadisin samu a sallan dare shi yasa na tsaya muku bayani daga ku dauka an ce aje ya fama in to ki gane abin da yake so so kike ki kubutar da mijinki so kike kuma je samu biyan bukatarsa to dan haka nan sai a yi kokari a aiki da shi amma dai matashi yadda malam yayi yana nufin duk wani abu na biyayya ga Allah ki taimaki mijinki akan shi karki taimake shi akan abin da yake saban Allah ne Allah ta'ala ya ce ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan daga cikin abubuwan da za ku fa'idanta da su a cikin wannan hadisi malamai suka ce taimakekeniya tsakanin miji da mata a wurin yi ma Allah da'a a wurin sallan dare wani al'amari ne mai girma wanda ake son shi me yasa saboda in ke kika yi sallan kika shiga aljanna shi ya samu matsala bai shiga ba aljannan ba za ta yi miki daɗi ba haka ne sannan kuma in shi ma haka ya shiga aljanna ya waiwaya bai ga iyalinsa aljanna ba aljannan ba ta kai yadda aka so ba in so samu ne kowa ya tafi da matarsa miji ya tafi da matarsa mata ta tafi da mai gidanta to kuma me zai faru ya biyo bayan wannan ina fata an fahimci wannan to yin wannan ya nuna abu ne wanda ake so a shari'ar musulunci abu na biyu shine mun fahimci muhimmancin sallan dare a rayuwar auratayya kuma wannan hadisin na nuna cewa sallan dare ga ma'aurata alamar rabauta ne na duniya da lahira a gare su alamar rabauta ne na duniya da lahira ga ma'aurata kenan duk gidan da ba a sallan dare waɗannan ma'auratan ba alkhairi mai yawa a tare da su sun rasa alkhairi mai yawa ko da suna da wasu alkhairan to ba su dai samu wanda ya zo a nassin hadisi karara na bajin sallan dare ba kuma a nan ne za ki roƙi Allah ya baki ƴaƴa na gari ya shiryar miki da su ya aurar miki da wanda ba su da aure wanda suke jami'a ya sa su gama lafiya wanda suka gama ya ba su ma zuriya ta gari duk a nan ake roƙa ku duba ƴaƴan mu ku gani ba a taɓa kiran sallah a subahi na biyu kafaɗin su na kan shimfiɗin su shi yasa suke nagarta su ba tarin ilimi amma sun fi mu nagarta sun fi mu alkhairai shi yasa da yawan su suke mutuwa da kalmar shahada mu ko sai dai mu ta mutuwa daidai ba amma san ma mun rasu ba sai an duba a gani to wannan yana ciki ƙarshe mai kyau ana gina shi tun kafin zuwan lokacin sa ku gane wannan abu na uku kokarin miji da mata wurin tsaye da sallan dare gaba ɗayan su ba a so namiji ya zanto shine mai kokarin mace ba ta taɓuka komai haka nan ita ma mace ita kaɗai ce mai kokarin namiji zai ba ta goyon baya to yau da gobe dole za ta yi rauni dole za ta gajiya dole za a samu dakushewa daga nan sun hanrata alkhairai masu yawa dukkan su biyu darasi na hudu da za ku fahimta shine riko da sanadi yana taimakawa wurin farkawan yan ma'aurata a cikin dare haka ne idan an samu kishiyan haka akan samu rashin farkawa kamar me riko da sanadi din kwanciya da wuri inda hali ko haka ne da kuma mene da azkarin nan yin addu'a sanda za a kwanta da yana ciki sannan kuma nisantan yawan magana bayan sallar isha'i. Duk mutumin da ke yawan magana bayan sallar isha'i zai wahala iya samun sallar dare. Sabanin sallar sallar sun dauki ɗaya daga cikin abin da ke taimaka musu ya tashi sallar dare shine ba sa surutu mai yawa idan aka yi sallar isha'i. Ba sa magana da yawa. Sai dai su ambaci Allah sannan su kwanta. Akwai hanyoyi da dama da mutum ke koya ma kansa sallar dare. Daga cikin su akwai in ma kina jin yunwa kar ki take cikin ki da abinci. Dan wata inda ka san in ta kula gare ta malam. In bata ci abinci har kirjinta ba, ta ji kasalan nan dif ya dauke ta ba ta kwanciya bacci a ta daji. Wannan ko da matsala. Allah kai ma malam Abdullah Abba rahama ba dan ya rasu ba. Mu yana daga cikin wadanda ba za mu ci amanta da su a rayuwarmu ba sun taimaki rayuwarmu kwarai da gaske a bazin sallan dare. Yana cikin wanda wallahi malam Abla Abba mu an yi lokacin da daddare ma zai kira ka a waya. Karfe 2 na bugawa zai kira ka. Ka san kana da rubu'i kaza da zaka kawo ran asabar ko eto kar ka kwanta tashi. Yi wani abu. Yi wani abu in kana so haddaka kacce ma rawaran sati roki Allah tashi kai sallah da ita. Zai yi maka wannan. Hafizahullahu ta'ala. Sannan na biyu yace in ma kana jin yunwa ka samu abincin amma karka ci. Kako ga dan Najeriya ma yana ga da wannan ma ya kamata in fara kawo muku. Ki ajiye abincin ga kina ji yunwa ko yace amma karki ci abincin. Sashi a kula a je kin tashi kin. Ba shikenan ba. Ka san wani hammu farki yake cewa an dauke mishi kwanan tuwon shi. Saboda tsabar. Eh da abin nan. To wannan zai hana ki saboda idan ciki ki ba abinci zaki farka. Ko walaki nauyi ban kin tashi take ci abinda zai miki take sallaki. To ala riko da sanadi. Ita aljanna ku gane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ala inna sil'ata Allah ghaliya ala inna sil'ata Allah aljanna. Aljanna tana da tsada inji Allah subhanahu wa ta'ala. Yace karshen tsadan hajar Allah tana da tsada. Karshen tsadan hajar Allah tace ki samu aljanna. To ita aljanna ko koda ranki ya salwanta wurin samun ta ba asara kikai ba. Rai dai tace karshe abin da dan adam ya fito ba wanda bai san ransa. To yau da ran mutum zai salwanta sanadiyar neman yardar Allah ba wani matsala mutum ya riga ya ci nasara. An fahimta ko? To wannan shine. Sai abu na biyar shine mun fahimci muhimmancin amsawan miji mace ga mijinta idan ya kiraye ta zuwa ga tai masa wani abu wanda akwai taimakawa wurin bin Allah a ciki. Sannan abu na shida mun fahimci yayyafa ma miji ruwa amma fa ba ki kwara mai kofi guda ba, a yayyafawa abinda zai ji sanyi a fuskanta wani nau'i ne wannan na wasa wurin ta farkawa miji daga bacci da kuma nuna kauna. Nau'i ne na wasan auratayya. Dama ba san gidan aure ya zamto kaman an tafi wani yakin Badar ko gidan aure ba wurin yaki bane, ba wurin rikici bane, ba wurin hayaniya bane. In ka fito waje aka yi jamuya aka yi hayaniya ba na son ka koma gida ka zama kamar wani karamin yaro ne kuma. An fahimci maganar ko? Haka ne ita ma mace. In mace ta fita waje ana so ta zanto kamar wani zakin da ba ma wanda zai tunani ya taranta da wani magana na a zo a gani. Amma kuma ta koma wurin mijinta ko da ƴaƴanta sun kai 100 in ta koma wurin mijinta ta koma ƴar shekara 8 wannan haka ake son shi. Saboda shi rayuwar aure da taushi da fahimta ake gina shi ba da ƙarfi da rashin kwanciyar hankali ba. Allah ka zauna da gidajen auratayyan mu lafiya. Na takwas shine mun fahimci lallai mace tana mallakan wani iko na auratayya wurin ayyuka na kwarai. Dan an ce kamata yayyafa ma mijinta ruwa kun ga an bata iko da dama. To wannan kuma maza ne kamata su fahimci wannan. Akwai wurin da in an zo kai kuma baka cewa kai ne gida, a'a kakan dan take musu ka ba su dama a wannan bangaren. Saboda ita mace gida kusan shi ne ƙarshen duniyarta, inda kaɗai take iya samun ta wata ya kenan. In ta samu kunci a cikin gida to kuma rayuwarta gaba ɗaya zai zama cikin kunci. Ina fata an fahimci wannan. To akwai abubuwan da ana iya sake ma mace ta gudanar da su a cikin gida wanda bai wuce matsayinta da damar da kuma Allah ya ba ta ba. Abu na takwas kafin hadisi na gaba shi ne mun fahimci muhimmancin koyi da rayuwar auratayya, kuma irin wannan rayuwa wata hanya ce da take kaiwa zuwa ga gyaruwar dukkanin bangarori biyu, mace da namijin. Dukkanin su, namiji zai zo kila bai damu da sallar dare ba, mace tana iya koya mishi. ya zamto ya zamto mutumin kirki ta sallan dare ya su amfana da wannan haka ne ita mamace ta kan zo bata iya ba kuma namiji ya koya mata sai dai kamar yadda muka faɗa cikin bi sannu a hankali ba kamar wani ustazi da ake faɗa mahaddaci hafizi kirin ku muallim yayi aure shi dai tashi aure kuma sai shi dan mutabaka ne da haka tilawar shi mai dakali ne dan kila ma dalibin MTQ ne wanda haddan tayi karfi ta zauna amma da yazo zai auri matar da ya aura ita kuma bata ma iya baki sosai ba ballanta na tayi hadda kuma ba aibi bane dan namiji ya auri irin wannan macen misali matukar tana da san addini kuma lace mai biyayya dan zai iya dora ta tayi haddan ma in tana so sannan kuma ba ma wajibi bane sai kowa ya haddace Qur'ani ai misali nake ba wajibi bane sai kowa zama mahaddaci to shi alhamdulillahi bayan ya tare kawai ce mata qiyamul layl tace alhamdulillahi kawai ya ja yi alola kawai fara sallah ita ma ce alola ta bi shi ango ina ruwan ustaz yana miƙewa kawai ɗauko suratul baqara to alhamdulillahi dai tun yana suratul baqara nan kafafuwarta suna buɗe tana tsaye sai ta koma ta da kafafuwanta wuri ɗaya to shi kuma ya tunkari tilkar rusul makina lokacin bai ma san tana yi ba can imanin ya sama tun kanta na tsaye ta langwabar da kai bai san tana yi ba kai can dai da tafiya ce tafiya ya ce wallahi da ya ji ta ne ta fada kan gadon rif ta ce mishi kai ka san bala'in da ka janyo ma kanka in ka idan ni nayi nan kawai ta kira hijabin ta ja bargo ta kara ma fanka gudu ta ja mayafi abinta ita a tarbiyyar gidansu ba a sallar dare sai bala'i ya fada ma mutum wai shi ya san bala'in da ya janyo ma kai to kaga an samu matsala shi bai koyar da ita ba ita bata girmama abun ba bata san kima shi ba lalle ta abun nan to saboda haka dole a koya ma mutum abu sannu a hankali duk abin da kuka san mutum bai iya ba kar ku matsa sai yayi shi a rana daya ku kiyaye wannan kar ku ga ku kun saba abu 100% ba ku jin damuwa har kuna ma jin zakin sa wani fa wahalan shi yake gani da haka a hankali ake koyar da mutum ya iya abu ba da karfi ba hadisi na 71 malai masu take da cewa intabihi bi tasarrufatiki ma'a zawjiki fa ba'daha qad yajru alayki alwabal intabihi ki fadaka da kyau bi tasarrufatiki akan yanda kike gudanar da al'amuranki ma'a zawjiki tare da mijinki ki lura da kyau ki ga yanda kike gudanar da al'amuranki tsakaninki da mijinki fa domin ki sani ba'daha wasu daga cikin tafarfakunki na zamantakewanki da miji qad yajru alayki alwabal zai iya janyo miki halaka baki sani ba don haka ki lura da yanda kike gudanar da rayuwarki tsakaninki da mijinki don wasu matan in miji ya mutu ba daidai ba suka fusata har Allah ma sai su nemi su ci masa mutunci inda za su iya yin haka an gane magana in muku misali wani mijinta zai mata laifi sai ta ko yau dai gaskiya ba hijabin ba niqabin wallahi da galadi ganna tsakiyar hanya yau an ga yanda zai dama ba damuwar shi ake ta yana tana gane hankalin shi na kashi in an mai haka ba to yau zai gaskiya haka za ta ci to wata kuma tana fita mota ya bige ta ta karya a kafa sanadiyar irin wannan dalilin da ta zamto gurguwa kenan kuma ya mata kishiya kullum ta ce wa'azi sai ta wa'azi da wannan nake to alhamdulillahi ke da yasa ki wa'azi ma kin da wanda ya sa ki koma mai wa'azi yake gode ma Allah ya fi miki ba a ce kafan tana miƙe kin da ya mai da ke zuwa ga Allah wata musi Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah yace musibar da za ta sa mutum ya koma ma Allah ya fi alkhairi fiye da ni'imar da za ta sa ya nisanci Allah ya saba mishi to kun ga ta shiga cikin wannan magana ta Ibn Taymiyyah 100% ta yi zaman ta daram a cikin sa inda da ta zama malama mai wa'azi ai alhamdulillah wanda yayi aibe gani a kware to shi Allah bai zalunci to shine abinda malam ke nufi a nan kada ki rinka wasu tafarkuku da ayyukan ke sa namijin ki ga cewa to wallahi sai ne mai kaza sai ne mai kaza a'a kawai ki gane miji shi ma ya gane rayuwar aure dan hakuri ne kun fahimci maganar ko kuma ba komai ne aka yi maka sai ka rama ba inda ake cin karo ne ake son ya fiya kamar rayuwar auratayya saboda kokari ake abu biyu sai sun zama guda daya wannan ko yana da wahala kwarai da gaske ko da Hassan da Husaini aka haifi wasu wata rana sai kaji suna damba da junan ciki daya ba tsatsansa daya komai nasu daya amma kasantuwan ba halitta daya bane su sai kaga safani a wani abu abinda ke bata mu wani a cikin sai kaga wani kuma shine kaza wallahi sun suka fara dambe ta gwaye ne sai kaga kaman ba ciki daya suka fito ba kafin su zo kuma su daidaita junan su to ballantana wanda sai da je ya kwashi wasu shekaru can a wani wuri ke kuma kina wani wurin can a wani wuri sannan yanzu kuka zo kuka haɗu ake so ku koma abu daya dole kuwa sai hakuri da juna kuma dole kuwa sai ya yarda da wani abin da ranshi zai so amma yayi hakuri ya so shi akan dole saboda dan uwan shi ana yin wannan ko kun riga kun sani ko a abinci ai kuna gani so no kike ganin kin daddasa masa abinci yana shigo ya ce kai yanzu dan Allah ke baki gadiya da dafa kaza kiko fa a ganin ki nan kin dawo makaranta da wuri kin ki zuwa kaza kin dage saboda ki faranta mai rai da kaza sai kiga shi kuma gaba ɗaya hankalin shi ma ba a nan yake ba to hatta abinci wani abin kai miji sai ka koyi ci saboda mata su gane ka yaba mu abin da suka yi ko da baka ci sai ka koyi cin shi kuma ke ma haka ne Allah ya datar da mu to gargashin wannan malam yace an Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kare ja a gare shi ala yake cewa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi yake cewa la tubashirul mar'atul mar'ata kada wata mace ku ji wannan hadisin da kyau na fara muku shimfida da makamancin sa a jiya saboda irin fitintunin da muke ciki na zamani annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tubashirul mar'atul mar'ata kada wata mace ta je ta rungume wata wacce yar wata ta rungume ta fatan'ata hali zawjiha sannan ta je tana siffanta ma mijinta wannan macen da ta rungume ta ta rike ta ka annaha yanzuru ilaiha har ya koma kaman yana ganin wannan macen da ya fada wasu matan wawaye ne suna da wannan dabi'a kun fahimci da hadisi yake ko ba mata sun ga junan su wata kan rungume wata ba su gaisa fi kaza mata na da wannan sosai maza ma suna yi to amma sakarcin shine wata mace sai ta je kuma tana sakin baki ai wance kaza kai wallahi mai gida ni kaga wance haka Allah ya ce dai mijinta na kula da ita wallahi gashin ta taushi nan oriflame din nan ne tai da kai kai dan mun dan oda ya gagara to wallahi kaga wance gashin ta har gadan baya mu ko ga mun kaman mun rako wata mata ta kariya kenan tana siffanta mishi wata kun gane magana kazan nan kaza 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 ai wallahi wance ko a cikin mata daban take ce ta surutu ko bata ga yaro shi bata fada inda zai je wannan abun fitina ne hatsari ne annabi ya hana shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya faɗi wannan shi yasa malaki ki lura da wasu tafarfakun ki da ayyukan da kike yi dan wasu dake da miki musiba wancin da kike faɗan nan kike kawarki kuma kake manta fitina zuwa gidanki ke kin manta amma shi yana cikin tunaninka kaza har a zo ka ji ana magana abinda ba shikenan ba to Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki lura da irin wannan za mu samu darussa karkashin wannan hadisin na farko malamai suka ce wannan hadisi wani tushe ne dake toshe kafan barna wanda ke zuwa ga sharri Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ai ma'ana kar a bude kofar fitina na biyu hadisin na nuna haramun ne namiji ya rinka kallon matan da ba nashi ba tunda kafi ya ce ka annahu yanzuru ilaiha laifin zai zamto kamar yana ne yana ganinta kallo na sha'awa na fitina haramun ne musulunci ya haramta ma mutum ya rinka kallon matar da ba matarsa ce ta aure ba na uku mun fahimci haramcin mace ta tsaye tana siffanta wata mace ga wani namiji sai dai ga wanda yake da nufin auren wata wanda ya halarta ya aure ta kun fahimci maganan ko haramun ne mace ta siffanta ma wani namiji wata mace matukar ba zai neme ta da aure ba ne ma'ana a shari'a idan aure ne zai shiga tsakaninsu wannan babu laifi shi ma banda wuce gona da iri a ciki ina fata mun fahimta na hudu za mu fahimta a ƙarshe wannan hadisi cewa lallai fitina tana iya faruwa tsakanin mace da namiji ko da bai ganta ba matukar an siffanta mishi ita siffantawa mai tsanani kun fahimci maganan fitina zai iya faruwa ko da bai ga mace ba in dai za a yi ta magana a yi ta siffanta ta siffanta mai zurfin gaske na wuce iyaka to za a iya samun fitina ya shiga tsakani Allah ka tsare mu na biyar yana daga cikin kurakuran da mata suke yi ɗauko maganganun wasu matan wanda suka yi a tare su a keɓance su mata ga junansu amma su ɗauko shi su kai suna faɗa inda maza za su iya ji har fitina ta faru wannan kuskure ne babba ya zamto ana yin sa shi yasa musamman yanzu lokutan social media nan suka yi yawa kun fahimci maganar ko ki zamto mai kamun kai ki zamto mai taka tsantsan wani abun ba ma za ki sani ba za a ɗauka kwarɓar sai dai ki gan shi a status ɗin wasu ina fata kun gane kai ni ko yau ko a yau wani abu ya faru da ni wanda raina bai so shi ba ban san yanda aka yi ba ne ɗauki hoto akwai gwangwanin Coca-Cola Allah ya sa a rufe yake balle ka nawa su yi min sharri roban Coca-Cola ne kadai a hannuna na gan shi a status ɗin wani wallahi ban san sanda aka ɗauki hoton nan ba a Zaria sai yau kawai na gan shi ina sake hawa sai na ga wasu ma duk sun ɗan ɗora a hannunsu to kun ga dai ba aibi ba ne don an ganka riƙe da wani abu a hannu amma wallahi al'azim da so na samu ne ni kar a ga wannan abun a hannuna a wannan wurin ina fata kun fahimci magana to ina ga a ce mace mu fa kenan maza to ina ga a ce ga mace ku da Allah ya muku daraja da kima da tsadar da tafi tamu ku fa kariyar da Allah ya baku ya fi fa wanda Allah ya bamu fa shi yasa kuka ji an ce duk wanda Allah ya bashi ku ya haife ku ku mata ya yi tarbiyyar ku ran alkiyama ku za a ba dama ku nuna mai aljannan da zai shiga biyu daga cikin ku aka ce in mutum ya haife su ya yi musu tarbiyya har ya aurar da su to za a ba shi gidan aljanna ita ce sakamako amma babu wannan alƙawari akan mu ƴaƴa maza akan ku mata kadai Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan daraja saboda al'amarin ku yana da faɗi yana da muhimmanci a musulunci to wannan tsadan da Allah ya muku shine Allah zai so ku tozar da shi ina fata kun fahimci wannan Allah ya muku albarka na nawa na takwas a cikin hadisin za ku fahimci cewa daga cikin fitinan da maza suke yi da mace yakan fara faruwa ne ta hanyar kallanta ko tunaninta shine abu na farko tunani ko kallo kike fara aukar da fitina shi yasa musulunci ya hana na tara idan har an aramta a kan mace ta siffanta wata mace 'yan uwanta ta yadda kar wani namiji ya sha'awar wancan da aka siffanta ashe haramta dukkan wani aiki da mace za ta tsayi da shi ita da kanta wanda har zai zamto an ta siffanta ga wani shi ne ya fi zama haramun fiye da wancan mace ce wani abu da zai janyo hankalin maza kanta ya fi tsananin haramci fiye ga a ce labari kadai an haramta to ina ga a ce a zahiri mace ce irin wannan misali malam ya bayar suka ce daga cikin misalan shine mace ta sanya hotonta a kafafen sadarwa da ake da su gashi na abinda malam ya rubuta ya sharhi da shi a nan abinda ke hannuna ya ce wata usuwari ha fi wasa'il tawasul al-ijtima'i mace ta ɗauki hotonta ta sa a cikin waɗannan abin nan din ko mutum ko mace ta sanya wani abin da yake nuna shaɓin jikinta ko kuma mace ta yi wani abu na bayyana ado ko tsaraicinta wannan yana daga ciki hadisi na 72 malam ya ce la takuni aunan lishaitani ala nafsiki wa zawjiki kada ki kasance mataimakiya ga shaitan a kan kanki da mijinki kar ki taimaki shaitan ya miki illa kar ki taimaki shaitan ya ma mijinki illa an abi hurairata radiyallahu anhu kala an karɓo daga abi huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi ya ce kala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce mal'unun inanne ne Allah ya tsine masa albarka ya kawo inuwan saboda hankalin kowa ya zo kan laifin ba a kawo laifin ba an fara da inuwan saboda me kowa ya san girma abin hankalinsa ya zo jikinsa wane ne shi kamar ki ce ya manzon Allah wane ne wannan tsinannan ya ce man atamra atahu fi duburiha shi ne mutumin da ya zakkewa matarsa ta bayanta ba ta gabanta ba. Duk wanda yi wannan to ya sani Allah ya tsine masa albarka. To kuma yanzu akwai mazaje da yawa da suke saboda sihirin da aka ba su cewa ba zai ci ba sai sun yi haka. Musamman wanda suke bin bokaye an ba su waɗannan suna nan kuma suna yi. Akwai fa'idoji da yawa a cikin wannan hadisi. Fa'ida ta farko shi ne mun fahimci haramun ne namiji ya zakke wa mace ta baya ta wurin da ba nan Allah ya halarta ba, ko da ko matarsa ce ta aure musulunci ya haramta. Na biyu wannan alfasha ne kuma yana cikin kabira, manyan zunubai wanda suna iya zaunar da mutum a wuta na tsawon shekara miliyan biyu ko shekara dubu ɗaruruwa farfalin da Allah ya zo. Wanda ke da wannan ɗabi'an zai iya zama a wuta na zamunna masu tsayi labisi na fiha ahqaba. Me yasa aka fahimci kaba'ira ne? Saboda an ji kalmar la'anta a cikin hadisi. Duk ayan da kuka ji la'anta ko hadisin da kuka ji la'anta yana nuna wanda ya aikata wannan aikin da aka yi la'anta a kansa ya aikata kabira. Allah ka tsare mana imanin. Fa'ida na uku shi ne babban dalilin da ya sa ake aure a sadu da mata shi ne neman tsatso, a samar da tsatso da zuriya. Idan ku yi kasance ana zakewa mace ta wannan wurin, to an hana wannan abin da shi Allah ya sa a yi aure da shi. Wa basati min huma rijalan kathiran wa nisaa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce auri mata ma wanda suke haihuwa. To wanda ke haka kaman yana dakushe wannan manufar ta shari'a ne. Kun koga dole Allah ya fushi da shi. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan wannan yace ayi aure ba. Fa'ida na hudu shine dukkan mutumin da ke zakewa iyalinsa ta baya to matarsa ba za ta iya zamtuwa kamanniya ba. Saboda har yanzu ita bukatanta ba zai biya ba na sha'awa, har yanzu zai zamto tana da bukatan ɗa namiji. In shi ya saba da haka ya zamto haka yake, to ita kuma dole sha'awa zai kai ta ga bukatan kuma ɗa namiji ta hanyar haram. Kun ga akwai hatsari mai yawa. Fa'ida ta biyar, baya halatta ga mace ke mamijinta sauci idan ya kasance yana mata wannan mummunar ɗabi'ar. Mace ba za ta ce ko wace ta kuka shikin, a'a tsayawa za ki kan jiki kan ƙarfi ki mai wa'azi ki kuma hana shi. In ya hani ya tuban ma Allah shikenan, haka ake so. In ko bai hanu ba to wallahi gara ki nemi taimakon Allah ya baki wani mijin da ya fi shi. Saboda wannan dabba ne ba a mutumin da za a zauna da shi ba ne, wata dabban ma ta fi shi alkhairi. Dan akwai dabbobin da ba ta irin wannan ƙazanta. Dalili da hatta a likitance wannan yana cutar da lafiyar mutum, yana cutar da lafiyar mutum. Likitoci sun bayani sosai, za mu zo kan shafin alfiqhul muyassar insha Allah za ku ji a karatun da za ku rinka ji daga kurmin mashi insha Allah. Na shida, a shari'ar musulunci duk mace da ta kai ƙarar mijinta yana zake mata ta baya, shari'ar da shari'a ta tanada shi ne alƙali ya raba auren. Kun fahimci magana? A shari'ar musulunci duk alƙalin da shari'a ya zo ya tabbatar cewa tabbas haka na faruwa, to a musulunce shari'a cewa ta yi ya raba wannan auren. Daga cikin dalilan shi ne galibi wanda suke da wannan mummunar ɗabi'an ba sa tuba daga gare shi. An fahimci maganan ko? Allah ya tsare mu. Hadisi na 73, malaki auda'allahu fi qalbiki ar-rajuli muhabbatul mar auda'allahu fi qalbi ar-rajuli muhabbatal mar'ati fa ahsini istithmariha qabla ghayriki. Ku fahimci magana? Auda'allahu fi qalbi ar-rajuli muhabbatal mar'ati. Allah ya sanya ko Allah ya ajiye a cikin zuciyar duk wani namiji, duk wani namiji Allah ya sanya ko ya ajiye san mace a cikin zuciyarsa, shine auda Allahu fi qalbi ar-rajuli muhabbatil mar'ati. Allah ya sanya san ƴaƴa mata a zuciyar dukkan wani lafiyayyen namiji.
to ke da Allah ya sa aka sanya soyayyanki a cikin zuciyar wani ɗa namiji fa ahsini istithmariha ki kokari ki ribaci ki ci moriyan wannan soyayyen naki da aka sa a zuciyar wani namijin abla ghairiki gabanin wata ta riga ki ta dauke shi kuma haka ne da yawan waɗanda suke zuwa suke neman matan banza a waje wallahi wasu sun ka duba matan su na gida ko a hanya kai ko a kyauta aka baka waɗancan da suke bi ba za ka amshe su ba matan su na gida sun fi su komai to amma me ya faru mishandling aka samu matan ne ba su iya dafaibai tunanin maza ba shi namiji da kuke gani da ƙarfin nan ƙarfin shin nan kusan duk ba wa yau a ciki dabaran da Allah ya baku bai bada namiji shi ba abu kaɗan za ki applying shi juya tunanin namiji duk ƙarfinsa kuwa duk iliminsa to amma da yawan mata sai suka yi ƙoƙarin mai da kansu maza daga naka samu matsala me nake nufi da ƙoƙarin mai da kansu maza sai suka ɗauko tushen bala'i da rigima a matsayin shi ne mafita ga wasu matsalolinsu shi ko namiji in rikici za a yi a shekara ɗari zai iya jurewa kin ɗauko hanyar da ba zai ɓulle ba babban abin da za ki yi makamanki na ƙare dangi na dabara su za ki rikiyar da shi duk namiji haka ake mishi in kika ɗauki kishiyan hanyar dabara da lalama to wallahi ba ki ɗauko hanyar da za ki gama da namiji ba saboda babban matsalar ita ce ko da shi a karan kanshi kin sha ƙarfin shi to wallahi za ki koma rikici da danginsa da yawan matan da suka sha kan ƙarfin mazansu da danginsu suke rikici wata kuma takan ci nasara ta ɗauke shi daga dangin ta ɗauke shi daga dangin tsaf ya dawo hannunta to daga ran da za ta fara samun bala'i number one shi ne ran da shi ya mutu yana mutuwa nan ne za ta gane cewa ta yi kuskuren da kuma a yanzu za ta ga bala'i za ta tada maganan gado da 'ya'yanshi a nan za su raba miki tunani wallahi wallahi duk gadon shi za su zo kuma duk kotun duniya an je sun fiki karfi sun fiki karfi musamman a ce uwa da uban shi suna nan ai kuma shikenan hatta abin da ya tara kina kallo ka san uba da na uwa wallahi fi naki yawa da na 'ya'ya kuma su ce sai sun karbi 'ya'ya kuma a dinga artabun bala'i ke ko kin ci nasara da kanki 'ya'yan za su addabe ki kirasa yanda zaki saboda ko kin dauke su auren su zai zo kuma dole a nemi dangin ubansu dan ba shegu ba ne su to a ranar ne ko duk mutumin kwarai za ki gane cewa shirin da kika yi a baya kin yi kuskure a kan shi mata galibi ba su da tunani mai dogon zango sun fi samun mai karami to ki lallaba shi tun ana ku biyun nan ki yi dabaran da hatta soyayyar shi ya faroto miki yan uwansa duk ana yi ni na san matan da yanzu ta rasu wallahi na san ta akwai mijinta dangin shi ma ita ta rinka yin listinsu tana kawo su jikinsa saboda Allah ya masa arziki take cewa wance ka rinka ba wance ko 3000 a wata mana wance wallahi list aka yi na albashi salari yake ma 'yan uwansa duk wata kuma ita ke kai salarin ku gaya min yadda za a yi a ce ba sa son ta sai da aka waye gari duk abin da suke so a wurin shi wurinta suke zuwa ita kuma tun kansu nema ma wani abin sai ta ce a yi musu shikenan an fa zauna lafiya ƴaƴanki za su shiga dangi hankalin su kwance na ba ku assignment ku je ku duba duk yaran da kuka ga an haba da su a dangi ana karɓan su an zo bikin sallah ko suna ko sha'ani ana ta ɗaukan ƴaƴan wance to wallahi ba zuwa ta yi ta kwanta ba kyautatawa ta yi a cikin dangin kyautatawa ta yi duk wanda kuka an fi son ƴaƴanta ta fi kowa sakin hannu a dangi ko ba ku yadda ba a'a in kuna da ja ake mu tattauna tunda karatu muke karatun ku ya shafa zai iya yiwuwa kuskure na fahimta kuskure ne magana ta ni dai haka na sani wallahi haka na sani saboda ina da dangi ni ma ai ba bare bane dan dangi nake gaba da baya kun bayyanci magana ina kuma ganin abin da nake gani in kaga an fi haba da ƴaƴan wance suna kaza a ɗauke shi wance kaza wani habawa in ka laliba za ka tada cewa hannunta a sake yake ko hannun shi a sake yake a sake yake wallahi ko rashin lafiya mutum yana kyautatawa a danginsu masu zuwa gaishe shi ba ɗaya suke da wanda bai kyautatawa ba wallahi ba ɗaya suke ba har a asibiti har security sai ya gane akwai ɗan dangi kwance a asibitin nan to kuma haka ake so saboda ne wannan shaidar ran da baki nan in aka yi miki shi wallahi zaki je aljanna. Imam al-Bukhari yayi babi babu sada'un nata 'alal mayyit, babun da mutum ya mutu, ban so in ce ke karki dauka na rage miki tsawon rai, mutum ya mutu mutanen kirki su fada alkhairi akan shi. Imam al-Bukhari ya kawo hadisi sallallahu alaihi wasallam ke nuna tabbas zaki samu aljanna in dai kika bar duniya mutanen kwarai suka fada alkhairi akan ki, insha Allahu aljanna ce makoman ki, ko da kina da laifi Allah zai yafe miki laifin ki. To me kai wannan dadi? To malam yace Allah ya sanya son mace a zuciyar duk wani namiji, dan haka ke ƴan uwa mace wanda Allah ya sa aka sanya son ki a zukatan nan a zuciyar namiji, yi kokari ki ribaci wannan soyayyan kafin wata ta kwace ta riga ki. Malam yace an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala, an karɓo daga Anas Allah ya kare da a gare shi yace hubbiba ilayya min ad-dunya, ni annan sallallahu alaihi wa sallama an sanya min a duniyan nan san annisa umata wa tsid da turare, an sa min san mata da kuma turare, wa ju'ila qurratu aini fi salah, kuma an sanya min sanyin ido na a cikin sallah. Malamai suka ce abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam za su dauka a matakin farko na soyayyar shi ga mata a duniyan nan shine tausayin shi gare su. Kun fahimci maganan? Shine abinda hadisin zai fassara muku a matakin farko. Kamar Annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa a duniyan nan an sa mun tausayin mata, shi yasa kuka ga ina son su. Me zai fassara mana wannan? Shine aikinsa. Aikinsa Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan duk matan da ya aura ƴan mata ne ko zaurawa? Ku nake tambaya, zaurawa ne. Kar ku manta fa a lokacin babu gidan da zai nemi auren budurwa tsaliliya ba za a bashi ba. Kun san da wannan matsayi shi ya wuce haka, bar ma har gasa ake yi, bal har ma zuwa matan suke da kansu suke suna son shi, har a bainar jama'a an matsa haka. Amma sai gashi yana auro irin su Ummu Salama, ga tsufa, ga ƴaƴa, ga shekaru. Ina so ku gane wannan. Ina muku wannan bayani ne saboda in wanke tunaninku daga turawan yammacin duniya ƴan iskan gari masu fakewa da irin wannan hadisan su soki annabta. Haka nan ƴan boko aqida suna nan masu fassara hadisai da mummunan fassara, alhalin fassarar shi na hakika ba haka bane. Ina fata an fahimci wannan. Lokacin da Ummu Salama Abu Salama ya rasu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je mata ta'aziyya, yake kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, daga Allah muke gare shi zamu koma. Tace daga Allah muke gare shi zamu koma, tana kuka tana bakin ciki tana fati. Tace yace kice Allahumma ajurni fi musibati, Allah ka bani ladan wannan musiba. Tace Allah ka ban ladan wannan musiba. Sai yace wa akhlif li khairan minha, kice Allah ka musanya min da mafi alkhairin musibar da na rasa. Sai tace Allah ka musanya min da mafi alkhairin musibar da na rasa. Sai da ta gama addu'a ne sai tace amma wani miji ne kai Abu Salama a duniyan nan, saboda mijinta ba karamin kyautata mata yake ba, tana kewan shi, tana jinjina ma al'amarin shi. Tace amma a duniya kam wani namiji ne zai iya irin abinda Abu Salama yake min na kyautatawa da jin kai da kyautatawa da yake mana. Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiru ya kyale ta saboda ta shiga idda kai tsaye. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kai mata ziyara gida, yake irin halin da suke ciki, sai ya zo ya aika ya ce a je a gaya ma Ummu Salama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na neman ta da aure. Yau ko ta ga mijin da ya fi Abu Salama so trillion, ko ba haka ba? Annabi da kansa ba ya aika, ba ita ta nema ba, shi da kansa ma ya nema haka. Wannan ko ai ta gama cin riba a duniya da lahira. Shi ne da aka gaya mata dalilin muhalli shahid da nake so in kawo muku hadisin kenan. Ta ce a fa gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam kar ya rinka gani na a cikin niqabi, tsohuwa ce ba yarinya ba ce, kar ya zo ya aura ya ga ba abin da ranshi ke so ba. Kun ji daya? Na biyu ta ce to wallahi matsalan dai akwai fa abun. Me ya ce? Kun gane. Akwai kumallon mata. Ta ce akwai tsananin kishi, ya za a yi da ni? Kar in zo in lalata mai gida don ni wallahi akwai kishin tsaya. Astaghfirullah, ba tsaya ba, Allah ta yafe mu. Akwai tsananin kishi. Da aka gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce me? Sai ya ce da ita a gaya mata wannan shekarun da take magana ba yara bane mu mun girme ta ta kanga wannan na biyu kishi za a roki Allah ya fe mata ya cire mata shi na uku da tace haka za ta ibo yara ta cika mai gidara fashas kowa na auro amarya dan ya huta jin sai a zo da baribari shine sai ce a gaya mata waɗannan yaran mu ne iyayen mana dama saboda a tausaya mata aka aure su saboda a tausaya musu aka aure ta to shine abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam asali wannan hadisi yake nuni akai mun fahimci wannan ko a daga cikin abin da na faidanta a wannan hadisi shine mace kyan duniya gaba daya ita mace tana daga cikin kyawun duniya ita da turare duk mutumin da aka azurta shi da mace ta gari mace ne kwantar masa da hankali kuma aka sa mishi san turare to an sa masa kawa ta duniya ya samu kyawun duniya abu na biyu hadisin na nuna mana san mace ba aibi bane kuma bayyana cewa mutum yana san mace wannan wani matsayi ne so fa amma irin na shari'a misali san shiga iyalinsa tun daga shi ma nan kuma ya nuna haka na ukun su shine irin macen da ake nufin ana son ta a shari'a ita ce mace ta gari an fahimci wannan ko mace ta gari baya nufin kowace irin mace kuma mutum ya ce a ai an ce mata ne kamar yadda wani ya taba yi a nan garin Kaduna an kai shi America ya karatu ya dawo kawai ga Kirista ya ce ita yake so su shafi Sabinus Almadani lokacin na sun da aka yi ta kestin aka kawo mai kestin aka yi magana sai ce oh my god sheikh baka gane ba ne ta iya turanci Malai Sabinus na ce mishi ba ta sallah ba kafira ce wallahi ba musulma ba ce shi kai ta iya turanci and so what shi kamfanin shi da yake so ya buɗe za ta iya handling so many abubuwa kamfanin shi Allah shirye da mu baki daya a fa'ida na ƙarshe kafin hadisi na gaba malamai suka ce dukkan macen da bata ribaci matsayinta a wurin mijinta ba ta rike shi to tana faɗaitar da mijinta ne zuwa ga wasu wanda ba ita ba kuma wannan duk kufi ne sani ko duk macen da bata iya rike mijinta ba to tana motsi tallan mijinta ne saboda haka sai a bi a hankali sai hadisi na ƙarshe da za mu karanta sai mu tsaya sai mu tashi a nan 75 insha Allah ta'ala shine malai masu take da munafasatu alal qalbi zawji la tabihu laki fi'l al muharram fa malamin ne ya iya hada hadisai kun ga a can ya ce ki ribaci zuciyar mijinki ko dan kada wata ta riga to anan kuma sai daidai ta sahu sai ya ce munafasat almunafasa rigengeniya rige-rige ala qalbi zawji akan zuciyar miji musamman ga matar da ba ita kadai ba ce ko rige-rige akan zuciyar miji la tabihu laki fi'l al muharram wannan kuma baya sa ki je ki aikata haram dan kina so ki mallake mijinki an gane dan kina so ki mallake mijinki baya halarta miki kuma ki je ki aikata laifi an asma to mace ma ta rawaito hadisi an karbo daga asma'u radiyallahu anha Allah ya kare ta a gare ta ta amna anna imra'atan qalat cewa wata mace ta zo ta ce ya rasulullahi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam zan gaya maka gaskiya inna li darratan wallahi ina da abokiyar zama ba ni kadai bace a wurin mijina me kuke ce ma abokiyar zama kishiya to tace tana da abin da kuka faɗi fa hal alayya junahun to ina da laifi akwai wani laifi a kaina in tashabba'tu min zawji idan na nemi mijina ya yalwata min ghayra alladhi yu'tini bayan abin da yake bani na nemi ya ƙara min ma'ana ta riga ta gama mallake mijin kenan ta gama aiki da hadisin da muka yi a baya misali yanzu ta fahimci mijinta ya karkata gare ta da akwai irin wannan ana samu to shi ne take tambaya shin tana da laifi idan ta nemi mijinta ya bata ya ƙara mata fiye da abin da yake bata daidai wa daidai ita da sauran abokan zamanta fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah kira da aminci Allah tabbata a gare shi yace mata almutashabbi'u wanda take neman a kosar da ita a ƙara mata bima lam yu'ti kal akan abinda ba a bata ba ba hakinta bane kalabisa saubai zurin kamar wanda suka tufafi biyu ne na kaya ta daura jauto shine saubai zurin saubai riga da zani kenan ko riga da wando kamar ta sa riga da wando ne na ƙarya na kirkira kuma kun san kirkira dabi'a ce ta ƴan wuta to malamai suka ce a cikin faidan wannan hadisi shine za mu fahimci muhimmancin dabi'a ta gari wurin mu'amalar mace da mutane ko da kuwa kishiyarta ne kun ga wannan tana da tsoron Allah tunda har ta zo ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam fatawa ko galibin mata ma sai sun yi ake sani wasu ma suka yi ce wallahi ba su bane ai magana su fashe da kuka kuma munafikai su suka yi sai an je lahira Allah zai bayyana to wannan akwai alamar imani a wurinta tunda gashi har tana tambaya ko ya halarta akwai mata masu irin wannan imanin har yanzu dan ni akwai matar da ta kira ni kusan shekara 4 ko 3 da suka wuce take cewa mallam ina cikin tashin hankali nace menene tashin hankali tace mijina yana da wadata ya sai min mota ina ga bai sai mu abokiyan zama ta ba dan ba gari ɗaya muke zama ba amma alamu sun nuna mun bai sai mata ba ya ba ƴaƴa na kyautan filaye da motoci ita kuma ban jinya ba ƴaƴanta ba dan ƴaƴanta kanana ne shin in muka amshi wannan kyautan ba mu amshi wuta ba tace ni dai ga motan nan ban hau ba nace rike makullin tukuna za mu yi magana da shi kuma maganan ka shine zai zartar mu in hau motan ko karin tace ina jin tsoron Allah ba na son in je gaban Allah in tadda azaba a gaba gare ni wallahi wannan zamanin akai ni dai mun wannan fatawa bata wuce tana mun magana ina jin kukanta a waya tace mallan ya hukuncin yake ba mi laifi ba ba mi zalunci ba ni fa ban so in je gaban Allah na zalunci wata dan ina kishi da ita tace ko shakka babu ina jin kishi amma ni ba zan yadda ai zalunci da ni ba Allah ka shiryar da mu amma mu ga tana rufa laya magabata tana cewa Allah ya kashe mijin ma da hajiyan duka abu na biyu gargashi wannan hadisi zamu fahimci haramun ne mace ta nemi daga mijinta ya bata abin da yake ba haƙƙinta ba ne na uku shi ne yana haramta a kan mace dukkan wani irin tasarrufi da za ta yi a kan kishiyanta na nau'in wani abu da zai keɓance ta amma ya wulaƙanta abokiyar zamanta wannan ba daidai ba ne fa'ida na huɗu lallai mace sanadiyar kishi tana iya faɗa ma manyan zunubai har ya kai ta shiga wuta tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mata kamar wanda za a yi magyauto ne da kayan gidan wuta kamar wanda za a yi mata riga da wando ne da wutar jahannama to shine malamai suka ce kishi zai iya sa mace ta janyo ma kanta irin wannan musiba Allah ya shirya na biyar kishi tsakanin mata mace fiye da ɗaya ɗabi'a ce an gane ko ɗabi'a ce da Allah ya halicci mata da shi shi yasa namiji kar ya taga hankalin shi in ya ga wannan sai dai ya ga zai wuce iyaka sai ya ɗau mataki amma kishi ba yanda za a ce mace ba za ta yi kishi ba mace ma ba ta yi kishin ka ba ba ta son ka haka ne ko yawwa amma sai dai ba a halatta ma mace aikata abin da yake haramun kuma a cikin kishi dan mace ta yi kishi ba za a ce yanzu duk zuwa islamiyyar da take yin nan ashe haka take a'a sai mu tambaya me ta yi kun fahimta me ta yi ai wallahi duk ta bi tai kaza tai kaza to ita ma ɗayan ba mace bane ta yi mana ba shikenan ba ita ma ta yi to amma sai a ce a'a an ganta ta buzna laya tai kaza sai mu ce subhanallahi yanzu kam kin sauka layin manzon Allah da manzonsa abu na ƙarshe wanda za mu tsaya kai shi ne akwai kishi abin godiya kishin yabo akwai kishin da musulunci ke yabanta shi ne kishin shi da aka yi a kan miji ta hanyar nuna masa so an gane kishin da aka yi don nuna ma miji so miji ya tafiya kowa ta ɗanɗara abinci mu ga wa tafi iyawa ba shi kenan ba wanda ta gaza kaya kaya ta je dibe ka ta biya 72,000 tunda ku kun kasa yi kuma har yanzu muna bin ku bashi muna bin ku baki wallahi ana ta auren mu mutane da ƴan mata duk ba su iya girki ba wata wannan indomin ni dai wallahi ba indomi ba har jalof na iya kuma ba za ka gane ba na miji yayi ba wallahi na iya shi sosai ni in ne fushi da kaina nake girki a gida na ba shikenan ba kuma ba isa a ce ban iya ba kuma yi dadi kuma in na ji abin zuba a kula in sa a kula mota fita da shi in kun tashi barci ku yi naku ko ba zan ce ban je ba su bayan Allah su ce eh sai a ce mene me kika ce mu Khalil sai a ci tare a to ai wai can kusan mu ma in ta bace za mu iya yi ne to a hannun shaidai shi ne mata muna bin ku bashi ku koya ma mata girki gaskiya ku koya musu girki akwai mata da yawa wallahi ba su iya girki ba muna jin wannan korafa-korafa ya kamata ku shirya program mai zaman kansa ko karkashin Mu'adh-bin Jabal ne ku tsara duk macen da aka sa wata biyu wata uku kafin aurenta ba mu san mutuwan aure shi yasa muke gaya muku wannan mu muna shiga cikin maza muna jin maganganun akwai wanda suka ce wallahi malam in ta yi ni dai ba laƙinci saboda ban so ta ga kamar na walaƙanta ta amma ko wallahi kaɗan nake ce in na fito ka ga iyawo kun san iyawo ko kun san restaurant ɗin iyawo to ba zan gaya muku wurin ba kan mata talla ya ce amma wallahi da na fito malam ina da kula a shago ina da shi a office ina da shi a mota na san inda nake siya abinci wannan ai matsala ne kun gane ko tumala zuwa abdullahi na sha gaya muku a kano an daɗe ana wannan abu an daɗe a kano ana yi ya kamata ku fara alhamdulillah duk kusan mata da kuke Mu'adh-Jabal duk kusan dattawa ne kun fi ƴan matan yawa to ku taimake mu ku gyara gidajen ƴaƴan mana ya kamata a yi ku shirya wani program ba kai kalanda nan Mu'adh an tattauna a meeting ba ku gaya ma malam Kabiru a sa shi a program ɗin in ma tsari ne kai in ma kuɗi ake bukata a Mu'adh za mu nemo kuɗi mu baku to da ba mu san mutuwan aure wallahi girki na kashe aure ku koya musu tsafta ku koya musu girki kai ku koya musu takwanciyar aure wanda ka tabbatar auren za su yi a samu wadda ta san auren da gaske a zaunar da su a nuna musu a gaya musu wannan ba kunya ba ne riƙe miji ake ce mishi ku koyar da su ku nuna musu kuma ku dibiye su wallahi da yawan maza sun koma bin matan banza a waje kamar yadda na gaya muku alhalin matansu sun fi waɗancan saboda su matan ba san ya za su riƙe su ba ne duk yawancin mata yanzu girma suke gaba-gaba amma babu dabara ba wayo namiji kuma yana ganin barazana da yawa ka je banki ka ga mata tsirara ta ɗaura can ta matsa can ta karya maka murya ta kuma durkusa maka ta gaishe ka kai kuma kana to ni wallahi mutum da ɗaki na tsami ka fita ɗaki na tsami ka dawo ɗaki gaja-gaja ka je banki ka hau mota ka ga wata ka je kasuwa ka ga wata kai kaza ka ga wata kai ta kuma ta kasa kaiwa up to standard da yawa akwai laifin iyaye a ciki ya kamata a koyar da su akwai sihirul halal yanda ake mallake miji yanda Allah yake so ku koya musu tattali miji ya gane matarsa na kaunar shi kuma ta fi waɗancan in wani sabon salo aka samu ya shigo wanda ke fitinan mata ku tara ƴaƴan mu har wanda suke cikin gidan aure wanda suke ƴan shekaru kaɗan ku tara su ku koya musu ya kamata ku mata wannan abun bai buƙatar namiji ko ɗaya a cikinsa ko namiji ɗaya ko coordinator ba a buƙata in kun shirya za ku yi ku ce ga ranar da kuke so ga wurin da kuke so ko ni da nake magana wurin ya haramta a gare ni sai dai mu ba ku wuri iyaka ku ba mu report mun yi kaza mun ga da kuskure mu gyara muku in mun ga da daidai mu karfafe ku an zo lokacin da ba ku buƙatar mu ma a wasu abubuwa ba ku buƙatar mu a wani abun an zo ba ma buƙatar mu sai mun ji yanzu a Mu'adh an fitar da guardian and counseling meeting din da muka yi na ƙarshe yanzu an fitar da masu kwaba ma marayu wanda mun fitar su rinka ganin halin da marayun mu ke ciki akwai wanda yanzu uwar ma ta mutu kuma gab da uwar za ta rasu kwana uku kafin rasuwanta ta zo har gidana ta kawo min ƙarar ƴarta ta ce malam kai magana kila ne sun raina ni kila kai su jinaka kwana uku wallahi ka ce wasiya take bani wasiyar ne ma tunda kwana uku ta rasu to wannan yarinyar sanadiyar ta yanzu muka ce a ji a san wani hali take ciki tunda mun san ƴarta na da problem a tattaro ta in ta isa aure mu an su ta aurar da ita Allah ba zai hana mu yanda za mu yi ba in Allah da ba za mu kasa aurar da ita ba to haka wanda suke nan din ku tanada ku irin wannan lokaci ya kita da za a ce karuwai na dide mazaje kokarin ku ya kamata ku taho da hankalin mazaje wata tsiya ne suke yi wanda ba ku fisu ba kazamai da tibola ku da Allah ya muku gata wani ilimi suke da shi wanda ba ku da shi kun fisu ilimi kun fisu wadata roro gwanjo suke a kasuwan bacci ku ko Allah ya muku gatan da sai biyu mazajen ku na iya muku wasu kuma na iya makansu me suke wanda ba za ku iya yi ba an wuce wannan lokacin dan girman Allah mata ku yi zuciya ku koyar da mata rike maza sannan kuma ku koyar da mata sana'a ku gaya ma mata ku gaya ma mata ko babanki ne Buhari shugaban kasa ki iya sana'a ki iya sana'a digirin ki ko goma ne ki koyi sana'a wallahi ki koyi da yayyanki sana'a ba za a zo lokacin gwaje wani dan iskan namiji zai nuna ma yarki kudin da bai taka karaya kada bai dauke mata hankali in tana da abun yinta tana tsayuwa da kafanta insha Allah ko mijinta ya mutu ya batta za ta dore ya yanta su taso su ci gaba su rike ta su rike kansu to dan Allah ku yi fushi akan wannan ku samu kanku tunani ni ina son dalibai suna tunani shi yasa nake gaya muku wannan kuma ku kuna cikin makusanta na shi yasa nake gaya muku gaskiya ku yi tunani ku yi fushi ku yi zuciya muna so mu ga zuciya daga wurinku zuciyanku ya wuce na anko da asharar ladaliki zuciyanku ya kai inda Allah da manzansa za su yaba muku kuma wallahi ina gaya muku in kuka yi aiki da wannan maganar sai kun goge mun ko da bana raye wallahi saboda muna ganin abin da muke gani ko muna ga ta ina ake cinmu da yaki muna ji muna gani muna kuma saurare ji wani mawaki guda haka nan da Allah ya yi kokari har wannan karatun da muke manufanmu shine a gyara alaka da zamantakewa har a samu akira Allah ta'ala ya muku albarka Allah ta'ala ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya ba ku zuriya ta gari wanda suke da shi kuma Allah ya shirya musu insha Allah ta'ala shadda mana kuri za mu ƙara shi alfaru kai insha Allah majalisi da muke na juma'a juma'a muna da hadisi 25 ko to insha Allah gobe za mu yi su tsawa majalisi kai mu gama ba na so mu ƙara sa mu littafin wani dace na mata ke da to suna su za mu sai da shi yau eh Friday yau yaushe ne ai na tsufa ku ne ba ku gane ba yau Laraba na rikice Allah ya shirya a gobe muna da program da Professor Mansur Sakko ta gaya muku gobe kamata mu gama amma kuma malam ya ne mu zamu yi wani shiri da shi dan haka zan ajiye nawa saboda nashi shine girmama haka sai mana tarbiya so za mu hakura insha Allah ta'ala sai ran juma'a mu hada Al-Faruq Islamic Academy a zo da wannan littafin insha Allah za mu kare shi daga ranan mun kammala kenan insha Allah na'am kuna tambaya ku yi tambaya kuna da tambaya ne in ba ku gane na'am kuna magana ne me kike cewa okay to so subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله